من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى قوم يوشا شدا قوت رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بذي الآيات داريه دو بثلاثين دا فقص كما شاء ليا قوت شدا ميلادية دبو بيدا قوم شاء بقي وإنما صلى تنام ميتار البركة مسجد الإمام من القيم رحمة الله عليه ومن شي قبل تفسير القرآن من جرمة والنشين مجلس من الشاترة كما من سورة المائدة زام تاش إن شاء الله تعالى آية الأمين دبقى. بسم الله الرحمن
الرحيم. فإن عبر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما
بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالى يا بام أمرني أكن يدك ربو تشهد توصية أصلي وصية جنزة أيتا أنا بقعت أتيد الشيدو جدابيو شيدنا نسكسن شيء مسلمي عادلي بجدين جم ما تشم وان بزي وصية يدا أمتاني جدابي دكتشين جدين فمسلمي يربو تشهد يربو توصية سا زما شهد saboda magada a zo a gabatar musu da wannan, kada a samu shakka ko a samu kokonto ko a samu wata damuwa sakamakon wannan wasiyar da ya yi. Allah ta'ala ya ce mana idan ba a samu musulmai guda biyu ba a halin tafiya wannan mamacin yake, kuma wasiya zai yi, to babu laifi ya zaɓo daga cikin kafirai guda biyu domin su zama masa shaidu. Amma idan waɗannan kafiran suka zo suka ce su shaidu ne a kan cewa wane ya yi wasiya da ta a rubuce su ne shaidu, to idan dangin mamacin suna da shakka a game da gaskiyarsu ko a game da amanarsu, to sai su rantsar da su su zaɓi wani lokaci na ibadar waɗannan mutanen da ba musulmai ba, sai su rantse cewa tabbas wannan shaida da suka ba da ita shaida ce ta gaskiya, kuma babu cuta a cikinta, babu cin amana a cikinta, kuma babu ƙarya a cikinta. Wannan ita ce ka'ida. Mun ji cewa sai da shaida kafiri, malamanmu sun yi sahani a kai, malamai guda uku, al-Imamu Abu Hanifa, al-Imamu Shafi'i, al-Imamu Malik rahmatullahi alaihim, suka ce wannan ayar su suna ganin ma an goge hukuncinta, suka ce kafiri ba zai zama shaida ga musulmi ba. Amma malamai wasu waɗanda ba su ba a cikin malaman da ake suke da mazhabobi guda huɗu shahararru, al-Imamu Ahmad bin Hanbal da wasu malamai da yawa sun tafi akan cewa a'a, ai wannan bayanin da Allah ya mana ana bayani ne a hali na lalura, asali kafiri baya zama shaida. To amma idan an shiga lalura ta halin tafiya babu musulmi, to babu laifi a cikin kafirai shi wannan shaida. To shi ne Allah ta'ala zai ci gaba da mana bayani domin ɗaura wannan hukuncin. Shi Allah ta'ala ya ce fa in usira, idan aka gano ala annahu mastahaqqa isman, akan cewa waɗannan shaidun guda biyu da suka kawo shaida sun yi ƙarya sun ci amana, fa akharani yaquma maqamihima, فآخران يقومان مقامهما فسوء أسامو قدابي وسلطاني قدابي ستريع مقفنس من الذين استحق عليهم الأوليان بجكين بنجم ممشي قدابي وأن دسوك فتشن شنتا سوء وكلشيش فيقسمان بالله متاني قدابي لن دجنجن سسيسران قيد ألا لشهادتنا سوء والله شيدا مموبينا حق من شهادتهما ita tafi cancanta da karbe ta fiye da ce sheda wancan guda biyun da suka yi kariya wa ma ta daina kuma wallahi matukar muka ketara iyaka mu ma muka ki fadin gaskiya inna idhan lamin adh-dhalimin wallahi mu ma mun zama cikin adh-dhalimai wannan aya karin bayani ne a game da ayar da ta gabata a baya idan masu shedun nan guda biyu wanda suka zo suka zama shegan mamaci ya rubuta wasiya sai aka ga wata alama ko ta bayyana kalo-kalo cewa tsiya suke yi dangin mamaci suka gano cewa tsiya waɗannan shedun guda biyu suke yi bai yi wannan wasiyar ba ko kuma sun yi azarbi a cikin wasiyar sun yi kari ya yi wasiya cewa a ba wane da wane da wane filaye na guda biyu kwata-kwata da suke unguwa kaza layi kaza sai aka ga wannan wasiyar tasu ba ta gaskiya ba ce sun kara shegi daya kata ya ce a bada ko kuma ya yi wasiya kila cewa a ba wane 500,000 sai suka zo suka ce ai miliyan daya ya ce a bada to a nan dangin mamaci Allah ta'ala ya ba su dama su wurgar da shedar waɗancan amma ta yaya za su wurgar da ita sai su wakilta mutane guda biyu daga cikinsu su ba sai su miƙe su rantse su ce wallahi tallahi mun rantse waɗannan mutanen da suka zo suka ce su ne shedun mamacin nan cewa ya wasiya ƙarya suke sun ci amana su ma su rantse ga Allah to daga nan idan suka rantse ga Allah maɗaukacin sarki shi kenan sai a yi wurgi da shedar waɗancan su kuma sai a karɓi shedar su dalilin da yasa za a karɓi shaidar su ga aya ta faɗa ce min alladhina tahaqqa alaihim al-awliyan su suka fi cancanta da amma da mamacin kila ma suna da gado haƙƙin su ake nema a ci to abu na farko kenan sannan abu na biyu sai Allah ta'ala ce kuma su ƙara da rantsuwa bayan kasancewa su dangin mamaci to su ƙara da rantsuwa sai ya zama rantsuwan nan ta karfafi dangantakar su an gane cewa ƙarya waɗancan suke yi wa suka ƙaryata su dangin mamaci cewa wannan wasiya ko dai ba ta ko kuma akwai ƙari a ciki to sai a yi wurgi da shedar waɗancan shedun guda biyu kafirai ne dama ko kuwa a musulmai ne da aka rantsar da su suka rantse a kan cewa shedar da suka bada ta gaskiya ce sai aka fi shaidar waɗannan mutane guda biyun daga cikin dangin mamaci wanda suka ƙaryata shaidar waɗancan sai a yi aiki da ita ko dai ya zama shaidar wannan wasiyar ta zama ba ta kwata-kwata idan suna musu ne a kan samuwar wasiyar idan kuma suna da shakka ne a kan adadin abin da aka ce a bada to su abin da suka yarda cewa a badan nan shi za a bada sauran abin da waɗancan shaidun suka kawo cewa a bada sai a ƙiyata da shi ina jin mun gane ai babu kwana-kwana a cikin magana mun gane ai to shine abin da Allah ta'ala yake mana bayani a kai cewa in an gane cewa masu shedan nan ƙarya suke yi to ai wurgi da shedar su ta hanyar dangin mamaci su zaɓi mutum guda biyu daga cikin su ma su rantse wajen ƙaryata waɗancan daga nan suka ƙaryata su sai a yi aiki da su maganar su a ci aiki da maganar waɗancan daga nan sai a zartar da abin da yake daidai za mu ji abin da malamai suka ƙara bayani a game da wannan cikin malaman tafsiri karanta aya ta gaba tana da alaƙa da ita zalika
ajin ya tubi shahadati ala waliha ya qamu an turda aiman
na'am نعم
واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين
الله تعالى شيء ذلك أدنى ولا شيء في شنشنتا أن يأتوا بالشهادة على وجهها بس زو ده شيدا عشان فكر يد شرقة تكتب هذا شيدا أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم فوكما سجدوا وهم شيوا خدع تكر أي شيدا واتقوا الله سجدوا وهم ألا في تقوى واسمعوا كما قرئ صغارا أظن أن لا تعالى يكي فلا مكتب والله لا يهدي القوم الفاسقين الا تعالى بايا شريه تدمتان da suke fasike nan tauraya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya mana yace wannan bayanin da aka yi mana tun daga cewa shahadatu bainakum idha hadara ahadakum al-maut hina al-wasiyah ithnan dawa adl minkum aw akharan min ghayrikum in khiftum in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibah al-maut da kuma فإن أثر على أن أنهما استحقا إثما فولما آيو ينقو دابي أخي بياني أخي يد أكي ربو توسيا لكما يد أكي سيد شيئا في أن لا تعالى يشي أني ونم بيان مني يوممو مسلمي ما في إيماني مسن يد أكي ربو تشيدا شيدا توسيا يد أكي دوا دائتا أفسك الدشراء تيد دائتا يبسن بيان الباكمانا cewa asali idan mutuwa ta zo ma mutum ana buƙatar wajibi ne a mafi a maganar mafi yawancin malamai ya rubuta wasiyya ko ya faɗi wasiyya wani ya rubuta idan aka zo rubuta wasiyyan nan to za a tsaye da shaidu guda biyu shaidu guda biyun nan sharaɗi ne na asali su zama musulmai su zama daga cikin dangin mamaci idan ba a same su ba a halin tafiya yake to babu laifi a amfani da kafirai su wakilce shi a matsayin su ne shaidu amma idan suka kawo shaidan nan ana shakka a game da gaskiyarsu to sai an rantsar da su sai rantse cewa shaidar gaskiya suka bada bayan sun rantse daga baya sai dangin mamacin nan suka gane cewa akwai ƙarya a cikin maganarsu ko maganar tasu kwata-kwata ƙarya ce to anan sai ai wurgi da shaidarsu ta hanyar shaidu guda biyu daga cikin dangin mamaci su tsayu su ce su ke da wannan shaidar ba kuma su rantse ga Allah madaukakin sarki daga nan sai a kika kai shaidar waɗancan na farkon sai a karɓi shaidar su a zartar da maganar su shikenan ko dai a ce ba wasiyya ko kuma bangaren da suka yarda da shi sai a zartar da shi bangaren da kuma ba su yarda da shi ba ai wurgi da shi sai Allah ya ce haka Allah madaukakin sarki ya muku bayani haka yake son ku zo da shaida sannan daga cikin hikimar wannan bayanin أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم لقد كنت أقدر يوم ونن أيد الشيدة سبود هذا وني زود الشيدة هو يشي أشي أي وسيع كيدا دا شيد دا ما فائدة شيد فينا شيد سو كل أما هم لا تشرع مسلم شيء أقوته خوبا أقوته با أبن حتى سوشيني سكر فكما جنر بأسي ما جنر أحنت شيسا أكسي أتلي wanda ya kawo ƙara ko shi zai tsaye da shaidu annabi sun da ya ba mu ka'ida yace al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankara asali wanda ya kawo ƙara to shi ake cewa ya kawo shaidu duk da lafazin al-bayyina a fikihin musulunci ba kawai shaidu ake nufi ba a'a ya zama wani abu da zai zama yana goyen bayan maganarsa to da cikin su akwai shaidu shaidu ana tsaye da su domin su goyi bayan su tabbatar da abin da ake magana a kansa gaskiya ne shi ya sa ai za mu ga Allah ta'ala da kansa ya makansa shaida ya tsaida mala'iku suka masa shaida ya tsaida masana ilimi na addini suka masa shaida a kan cewa shi kaɗai cutar ta abauta masa ya yi amfani da lafazin shahada shahidallahu annahu la ilaha illahu wal mala'ikatu wa ulul ilm kun ga shaida ce tun akwai wani da yake da shakka a game da cewa Allah ɗaya ne to Allah ne shaidar kanshi daga cikin masu shaida akan cewa Allah ɗaya ne akwai mala'iku daga cikin masu shaida akan cewa Allah ɗaya ne akwai malamai wata na addini to kun ga fa'idar shaida kenan to shi yasa sai aka ce ai a wannan zamanin namu da muke rayuwa rigingimu nawa ake da su a kotunan mu sakamakon kin sai da shaida a lokacin wasiyya za ku iya kirgawa ba wanda zai iya kirgawa akwai wanda har a gidan rediyo ake sawa ka ji an yi shekaru ana rigima a kan rabon gado kuma wasiyya ce ta jawo wasiyya ce aka ce an yi amma da aka tashi yin wasiyyan nan kila ba a rubuta ba kayan ba a rubuta ba sannan ba a tsaye da shedu ba. To dole ka kina ta. Shaykhul Islam Taymiyyah rahmatullahi alayhi yace daga cikin abin da ke alƙalta rayuwar mutane ya sa mutane ba za su samu zaman lafiya ba. Kin bin abin da shari'ar musulunci ta tsara musu na hukunci. Duk lokacin da mutane suka kauce ma wani hukunci da shari'ar musulunci take gashi sai suka kauce suka karkace suka kibi ko ka saurari abin da zai biyo bayan su. Karshe sai Allah ta'ala ce wattaqullah. Ku yi taqwa, ku ji tsoron Allah, ku bi umarnin Allah, ku nisanci abin da Allah ya hana. Wannan wasiyyar da aka ce a rubuta ta kuma a tsaye da shaidu yana cikin taqwa. Yin wasiyya shi yasa a can Abubakar yace haqqan 'alal muttaqin. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ربو توصية بس إيه ده شهدوه عندما ده ربو توصية لهم تقواني تقوى امتثال أوامر الله والشناب نواهيه أي تتعبوه أن بأن لا يبعد أمرني ذا نشأتر أبا بنجعنا هو وصية ناتك وصية ناتك أربو تاتا حتى إيه ده شهدوه بلاديو asali su zama musulmai da cikin dangin mamaci idan ba su zama musulmai ba a halin tafiya babu laifi a yi amfani da kafafu guda biyu su zo su rantse in sun kawo wannan wasiyar a matsayin shaidu. Sai Allah ta'ala ya ce wasma'u kuma ku ji lafazin sama'i yana lazimta ijaba shi yasa daga cikin lawazim na siffofin Allah as-sami'u akwai al-ijaba ko al-istijaba amsawa. Wasma'u nan ba kawai ku ji ba kawai a nan wasma'u ai istajibu ku amsa wannan umarnin da aka baku ku amsa shi ku ji shi yasa aka bude da ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka yarda gaskiya ga Allah kuka yarda da Allah a matsayin ubangiji wanda ya cancanta a bauta masa shi kaɗai kuma kuka yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shine manzon da zai kawo muku hukunci daga Allah. Sai aka ce shahadatu bainikum aka yi bayani to shine Allah ya ce wasma'u kuma ku saurara ku ji kuma ku bi sannan wallahu la yahdi qauman fasiqin Allah baya shiryatar da mutanen da ba su bin tsarin Allah fasiki ne saba ma umarnin Allah ne bayyana sabo a fili shine ake ce masa fasiki ashe sai rubuta wasiyya da kin tsaye da shaida game da ita fasikanci fasikanci ne domin alfisku shine izharu almaasi bayyana sabo a fili shine ake cewa fataha ai shedan da yake yin sujada aka ce masa fasaka an amri rabbi sai azhara almaasi ya bayyana sabo cewa shi ba zai bu ba ana khairun minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin a'judu liman khalaqta tina hakan shi sai ba ma'ana afa'aita amri kunza annabi musa to fisku kenan. To Allah baya shiryatar da mutanen da suke fasiki. Me ake nufi da Allah baya shiryatar da mutanen da suke fasiki? Wasu suka ce la yahdihim ila aljanna. Allah ba zai shiryatar da su su gane hanya aljanna ba. Wasu suka ce la yahdihim a wajen Allah madaukakin sarki ya sani mutumin da a ilimin Allah wanda mu ba mu sani ba Allah ya rubuta cewa shi fasiki ne zai shiga wuta to Allah ba zai shiryatar da shi ba. Duk yadda zaka masa wa'azi ba zai ji ba. Amma kai da zaka gane fasiki ba Allah ba zai shiryata da shi ko zai shiryata da shi ba ai kin ka ci gaba da wa'azi ka ci gaba da karantarwa. Al-Imam Ash-Shawkani rahmatullahi alayhi bayan ya kawo wadannan ayoyin guda uku aya ta 106 aya ta 107 aya ta 108 wadannan ayoyi da suke bayani akan tsaida shaidu guda biyu a game da wasiyya sai yace wa hasilu ma tadammanatu aw ma tadammanahu hadha al-maqam yace dunkulallan abinda wannan matsayar ta shari'a a cikin min al-kitab al-aziz da cikin littafin Allah madaukaki ta kunsa anna man hadaratu alamat al-maut duk mutumin da alamomin mutuwa suka bayyana a gare shi aka fara bashi ruwa duk da alamu sai halittoci su bayani likitoci suna gane Allah ya sanar da su a cikin binciken su na ilimi suna gane wani mutuwa zai shi yasa har suka kira wani zubin dangin mamaci masu cikin dangin sa mai da zai kira wani mutum da suke ganin mai natsuwa ne ware shi gefe guda su ce to muna baka hakuri ko ka daina ma siyan magani kawai wannan dan wannan ko zai tsara kwanaki bai wuce kwana biyu ba kila wa bi suka rage ba sai ya mutu to suna da alamomin shi da suke gani kuma malamai sun yadda da waɗannan alamomin akwai alamatul mauti inda atibai akwai alamatul mauti inda fuqaha likitoci suna gane mutuwa mutum zai mutu suna ganin alamomi ilimi ne ba gaibu bane duk da wani zubin zasu iya kuskure ko duk yadda mutum ya kai a matsayin mutane zai iya kuskure sannan dangin mamaci suna gane wane zai mutu Al-Abbas ibn Abdul Muttalib babban annabi sallallahu alaihi wasallam ne dan uwan babansa ne dattijo ne ya gane manzo Allah sama zai rasu shi yasa ya ja hannun sayyidina Ali ya ce masa ni mu banu Hashim muna da wata alama muna gane in dan uwan mu zai mutu yana kwance muna ganin alamomi so da haka ni na gane manzo Allah sama lokacin shi yayi mu je ne da kai mu tambaye shi shin idan ya rasu mu ne daga cikin danginsa za mu zama khalifa za mu fitar da khalifa ko ba daga cikin mu bane kun ga sayyidina al-Abbas ibn Abdul Muttalib ya gano cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai rasu alama ce da zalarta to amma tambayar cewa a je a tambayo annabi sallallahu alaihi wasallam shin a cikin danginsu wani zai zama khalifa ko ba cikin danginsu zai zama ba sai ya zama ba da taku bane sai sayyidina Ali shi kuma sai Allah ya sa mai da taku kace a kada mu tambaye shi idan ya ce mu ne to duk wanda ya fada da mu akai zai kafarta kuma bala'i zai ja mu kansa a gefe guda in ya ce ba mu ne to har abada ba za mu zama ba so da ka abuka za cikin gashin ka ta kona sayyidina Ali hana so da ka manzo Allah sai sai ya rasu ya ce ga wanda zai zama khalifan sa ba kowa ya haddace wannan magana ya karan da mun ce sai manzo Allah sai ya ishara game da sayyidina Abubakar isharori masu ƙarfi akan cewa shi zai zama khalifa bayan sa to kuma shine wannan shine al-Imam Shawqani rahmatullahi alayhi yace idan ya ga alamomin mutuwa sun zo yashhadu ala wasiyyatihi adlayn min udul al-muslimin wannan musulmin ya tsaya da shaidu guda biyu akan wasiyyarsa shaidu biyu daga cikin shaidun musulmai adilai a cikin musulmai fa in lam yajid shuhuda muslimina idan bai samu shaidu musulmai ba wa kana fi safari kuma yana cikin halin tafiya ne malam ash-shawqani yana son ya dinkule mana bayanin waɗannan ayoyin ne guda uku ya ba mu sako dunkulalle a matsayinsa na babban malamin tafsiri shi Allah ta'ala yana nuna mana cewa idan ɗaya daga cikinmu mu musulmai mutuwarsa ta zo ya ga alamar cewa ba zai ci gaba da rayuwa ba to Allah ya ba shi umarnin cewa ya ce da shaidu guda biyu asali su zama daga cikin musulmai idan bai samu shaidun nan guda biyu musulmai ba to me zai yi wa wajada kuffaran amma sai ya samu kafirai jaza lahu an yushhida rajulayn minhum ala wasiyyatihi ya halasta ya tsaye da shaidu guda biyu daga cikin kafiran nan su masa shaida akan wasiyyar da yayi su kawo ma danginsa wannan takardar kuma a ga sa hannunsa a ciki bayan shi ba sa hannun shi bayan kuma ga rubutun shi da aka sai kun ga rubutu ko shi yasa duk yadda zamani zai kai kun ga rubutu ko kuwa wasa da rubutu kada kwalwaka ta faɗa maka cewa ka kware a kwamfuta a daina rubutu duk yadda ka iya kwamfuta to ka riƙa ɗaukar alƙalami kana rubutu idan bincike kake yi a jami'a kada kawai sai dai ka ɗau kwamfuta bulbulul ka ta rubutawa a kwamfuta ana cewa an zo an sace maka kwamfuta shikenan an sace ka kai ma ka riƙa rubutawa ka rubuta abu a takarda ka ajiye sai kuma ka shigar a kwamfuta wannan shine abin da malamai na wannan zamanin masu hikima suke ba da umarni suke ba da wasiya cewa ayi amma ka zama baka rubutu rubutu na da muhimmanci a musulunci ku duba fa shaida Allah ce wala takhuthu bi yaminik al-computer laysat yamina Allah yana ce ma manzo sama ba da hannunka kake rubuta na dama ba shi manzo sama zai rubutu to rubutu abu ne babba a cikin al'ummar a cikin wannan al'ummar ta mu nun wala annan yuhasibu to rubutu na da muhimmanci yanzu wannan babin da ake magana akan sa na rubuta shaidu fanni ne fa mai cikin kansa a cikin in ka ga littafin da aka rubuta akan abin da malamai suke ce mishi al-mawasiq al-mawasiq yadda ake rubutu ake da presentation musulunci duk da duk da littafin da aka rubuta ya ake rubuta wasiya kaza ya ake rubuta shaidar dawon aure ya ake rubuta shaidun bashi ya ake rubuta shaidu na zina hashin sai an rubuta kafin a gama shari'a wani ya zai ce ai shi bai bada shaidar ba a ka rubuta da kanka gashi ka sa hannu gaban alƙali to abu ne mai muhimmanci to ya rubuta sannan ya tsaya da shaidu guda biyu fa inir ta wajihi tawaratul musi idan dangin mamaci suka yi shakka a game da wannan wasiyar shaidun da waɗannan suka zo suka bada halafa billahi sai su rantsa ga Allah ala annahuma shahida bil haqqi akan cewa wallahi shaidar da suka bada ta gaskiya ce wa ma katama min ash-shahadati shay'a kuma su rantsa ga Allah su ce wallahi ba su koya komai ba a cikin shaidar nan tsakanin su da Allah suka bada shaida abinda za su faɗi kenan wala khana mimma tarakahu al-mayt shay'a sannan ba su ci amana abinda mamacin nan ya bari na wasiyar sa ba ko dan kada su rantsa ga Allah sannan a karbi maganar shi فإن تبين بعد ذلك خلاف ما أقسم عليه أما إن جبايا شيء سابان أبن شكرن في أكن سيبينا سرن في سنشي سنفة إغسطية شيء دن أن سنيت دن ألا شيء يغبو توسيا أن يتيك سوء مطين شيء دو دا جبايا شيء تبين شيء واقعية كي من خلل في الشهادة شيء أكجان أقوي ونتذبرو أسكين شيء دس يزا أقوي تبقاد ووغا أسكين بيانش misali shi tafiyar da yayi taraba ya tafi in faɗi gari ina abu ganewa taraba ya tafi su kuma sai ga su sun zo daga Lagos suka zo suka ce ai a Lagos suka haɗu da shi kuma an tabbatar da cewa taraba ya mutu su kuma sai ga su sun zo daga Lagos me ya haɗa taraba da Lagos kun ga an samu khalal an samu gibi a shi shi ya mutu a taraba kuma adalan kan ya je Lagos su kuma sai ga suka kanar daga Lagos sun shigo mota kila ma jirgin sama suka hau domin abin da suka shirya kila a zuciyarsu suka zo kila nan garin Zaria sai suka ce ai gashi wannan nan da ya mutu sun ji labarin ya mutu amma dama kafin ya mutu ga hudu da ta gudana tsakanin su kuma gashi da bai da lafiya su ya ci da a matsayin shaida cewa ayi kaza da zuciyarsa to kaga an samu tasgaro an samu damuwa wannan kage ta bayyana cewa ƙarya suke yi ba za a karɓi shi da su ba aw zuhuri shay'in min tarikati al-mayt za'ama annahu qatara fi mulkihi ba bi wajh min al-wujuh ko kuma sai su dangin mamacin sai su zo sai su ce a kai abin da kuka ce yayi wasiyyan kafin ya mutu ma ya sai da shi ya sai da shi to ya za a yi wasiyya da abin da yake ba kana yin wasiyya da abin da ba naka ba sharadin wasiyya mutum zai yi wasiyya ne da abin da ya mallaka ba ka yin wasiyya da abin da baka mallaka ba to sai su kai haka to ne za su halafa rajulani min alwarasati wa umila bidalika to sai su tunda mamacin su rantsa cewa shaidar da waɗannan suka zo da ita ta ƙarya ce su ma su rantsa ga Allah daga nan wa umila bidalika sai ya aiki da maganar maganar waɗancan kuma ayi wurgi da ita al-imam shukani ya fito mana da maganar ya ƙara fito mana da ita sosai ko to bayanin da yake nan a cikin littafin tafsiri fathul kabir al-shaykh as-sa'idi rahmatullahi alayhi yace wa hasibu hada abin da haka ke hukuntawa annan laita lallai mutaci idza hadarahu al-maut fi safarin wa nahwihi idan mutuwa ta zo mata yana halin tafiya ko kuma makamancin tafiya mimma huwa mazinnatu qillati ash-shuhud al-mu'tabari daga cikin abubuwan da za su iya jawowa ya zama ba a samu shaidu waɗanda za a iya amfin shaidarsu ba annahu yanbaghi an yusiya shahidaini muslimaini adilaini wajibi ne ya tsaida shaidu guda biyu adilai musulmai fa in lam yajid illa shahidaini kafiraini idan bai samu shaidu ba sai kafirai guda biyu jaza an yusiya ilaihima to babu laifi ne musu wasiya su zama musu shaidu walakin li'ajli kufrihima sai dai saboda kafircin su ku duka fa saboda kafircin su fa innal awliya'a idza tabu, lallai dangin mamacin idan suna da shakka bihima a game da waɗannan shedun kafirai guda biyu, fa innahum yuhlifuna kuma ba'da as-salati, sai su sasu su rantse bayan sallah, sallar da suka yi da ita, annahuma ma khana wa ma kadaba wa ma ghayyara wa ma badala, su rantse da Allah cewa ba su ci amana ba, ba su yi karya ba, ba su canza komai a cikin wasiyyar nan ba, yadda ya yi ta aka sai kawo ta. Fayabra'ani bidhalika min haqqin yutawajjahu ilayhima, daga nan sai su kubuta daga wannan haƙƙin da ake da suka zo da shi cewa eh an yi da shi da su, sai su rantse. Fa in lam yusaddiquhuma, idan da suka kawo wannan shedar sai aka kiggata su, dangin mutunci suka kiggata su, wa wajadu aminatan, suka samu wata alama ta dullu ala kadibi shahidaini, wacce ke nuna cewa masu shedar da ƙarya suke yi. Fa in sha'a awliya'ul bayti, to idan dangin mamacin nan sun ga dama, falyakun minhum ithnani, to mutum biyu daga cikinsu su miƙe, fayuqsimani billahi, sai su rantse da Allah, la shahadatuna ahaqqu min shahadati ash-shahidayn al-awwalayn, shi shaidan mutafi zama gaskiya fiye da shaidan waɗannan mutanen guda biyu, saboda haka ba ka fi shaidar su ba, wa annahuma khana, kuma rantsi da Allah cewa waɗancan sun ci amana, wa kadaba kuma sun yi ƙarya, fa yastahiquna minhuma ma yad'una, daga nan sai su cancanta a yadda da maganar su, karar da suka kawo cewa waɗancan ba su da gaskiya sai a yadda da maganar su, kun ji yadda ake a musulunci, wallahi ƴan uwa babu nasara, babu kubuta, babu jin daɗi sai an bi musulunci, in aka bi musulunci ba wanda za a cuta. Yanzu ku duka kafirai ne sanan fa wai kafirai masiyan Allah, amma duk da haka al'amari ne na zamantakewar yau, sai aka ce lalura za ta iya jawowa a jawo su, ka yi amfani da su, asali su zaman su musulmai, ba su da buƙatar shi, kafiri musulmi zai da buƙatar shi asali, to amma akwai dalilan da suke jawowa musulmi ya buƙaci kafir, akwai dalilai, wannan na ciki tafiya ta kama mutum, Allah ya umarce shi ya wasiya, mutuwa sa kuma ta zo, kuma ba musulmi da za su masa shaida, to babu laifi da baki wani ya raba ki baki a cikin kafiran, sai a ɗan zazzaɓo domin lai su sawa'a, haka Qur'ani ya ce kafirai ba duka halinsu yadda ɗaya ba, akwai kafirin da soyayyarsa a fili yake, akwai kafirin da yake mujamala, mai mujamala shine yana dan nuna maka cewa yana dan kyautata maka mu'amala, shine mujamala, ko da yana da wata damuwa a cikin zuciyarka, amma dai a fili yana nuna da Allah a cigaba da zaman lafiya babu komai. Amma idan ka ga kafirai sun bayyana gabansu a fili, to Qur'ani ya ce wa masu fi su duguhum akbar, abinda suka koye a zuciyarsu ya fi girma, in kafiri ya kalle ka ya ce maka ban ƙaunarka, to a zuciyarsu yana cewa ne yanzu yanzu nan da zan samu dama kashe ta gani, abinda kafiri yake fi kenan, to irin waɗannan bayanan su ne za a ce ba a san yin su, kuma dole ne, kuma kowa ya sani, su kafirin sun sani, musulmai ba sun sani, an san irin zaman da ake yi, amma ba inda aka ce musulmi ya je ya cutar da wani kafiri, kuma kafirai ba inda za su samu adalci, su kansu sun sani sai idan suna ƙarƙashin musulunci, da kansu sun rubuta a rubuce-rubucensu, kafirai waɗanda suka yi adalci suka faɗi bayanin yadda musulunci yake, cewa babu wani tsari da aka taɓa yi a duniya mai ba kowa haƙƙinsa ya tsare ma kowa haƙƙinsa, sai tsarin musulunci. Mun kawo kissa sayyidina Umar radiyallahu anhu rannan da dattijo kafiri, sayyidina Umar ya ce ya za a yi mu ci ƙarfinka, mu ci gajiya, ka kana da ƙarfi kana matashi, sannan ka tsufa, sannan kuma mu ce ka kawo jizya, jizya ta ƙarfafan kafirai ce, ƙarfafan kafiri shi ake cewa ya kawo jizya, amma ya tsufa ya za a ce ya kawo jizya, sayyidina Umar ya ce ya zo ya rike amma ɗauni na wata-wata da za a riƙa bashi abincin dole na musulunci. Kafiri in yana ƙarƙashin daular musulunci ya yadda zai zauna a ƙarƙashin daular musulunci, ba zai cutar da musulmai ba, ba zai riƙa kafirci ba, ba zai riƙa haɗa baki ta waje da kafirai ɗan uwanshi ba, yace zai zauna lafiya, musulunci zai tsare masa haƙƙinsa. Akwai ghayrul muslimina fi shari'ati al-islamiyya, akwai waɗanda ba musulmi ba da matsayinsa cikin musulunci, suna da matsayi, suna da matsayi, kai an taba daular da ke azarbaki daular daula ce ta musulunci daular Banu al-Abbas ta kafu daga shekara ta 132 ta mushe shekara ta 656 daular Banu al-Abbas saboda fakwasansu sai da suka kai masu arkiki da waɗanda ba musulmi ba suna ba su makamai har ministoci sai da suka kawo shi kuma daula ce ta musulunci suka rika ba su har sakataren gwamnati sai da aka zaba a cikin su da accountant general suka rika ba su duk da wannan yana cin abin da ya jawo gugujewarsu kuma to amma dai ana nuna maka yadda musulmi yake da buɗe zuciyarsa ya ba wannan bashi ba dama ya shigo cikin shi ma ya zauna da shi a matsayin kasuwanci ko a matsayin ya zo ya zauna a matsayin cewa shi ɗalibin ilimi ne zai koyi wani ilimi da sauran yin wannan ko makwabtaka da ana yi kuma musulunci ya tsare musu haƙƙokinsu al-Imam Abu Hanifa a mazhabinsa a unguwar kafirai da wani musulmi zai tashi ya tattaɓa ya tafi ya je waccan unguwar ta kafirai da suke zaune suna ƙarƙashin daular musulunci sai ya je ya ga wata tuwa ya ga wani tulu na giya ko ya ga kulaben giya ya fasa musu al-Imam Abu Hanifa sai ya ce sai ya biya hujjar sai ya ce li'annahu qalu mutaqawwamun 'inda sahibihi ko da dukiya ce mai kima a wajen mai ita kuma shi a wajen shi ai halatta ne sha ko amma malamai saura suka ce a al-Imam Abu Hanifa wannan magana ce tsauri mutum ya biya sai kalba giya a ce sai ya biya sai dai kada ya je a ce kai ya je amma fa in ya tafi ya fata ba da izinin kowa ba to kuma za a ce sai ya biya ba kun ga na aiki ku to shine wannan duk wannan yana nuna maka yadda musulunci ke da adalci yake tsara haƙƙin kowa da yadda a cikin wani ba da shi har kafiri an ce an ba shi dama ya zo ya mamtuni sheda to amma me yasa kullun kafirai suka san a zauna lafiya kuma duk inda suka samu dama akan musulmai su suke tsusar da musulmai Qur'ani duk ya mana wannan bayani sai dai mu ne muka rufe idanmu ga bayani kulokulo muka ki yadda da shi mu an ce mu tsara haƙƙin su amma su ba su tsara haƙƙin mu Allah shi kyauta Allah ya ganar da mu babban malami al-Allama Ibn Ashur rahmatullahi alayhi yake cewa wal hikmatu allati min ajliha hikmat da ta sa lam tu qabal fi shari'ati al-islam shahadatu ghayri al-muslimina da za a karɓi shaidar wanda ba musulmai ba a shari'ar musulunci illa tibbahurati sai da zahura ne hikima shi wannan malamin Ibn Ashur Muhammadu Tahir Ibn Ashur malami ne da aka yi shi a nan ƙasar Tunisiya yana ɗaya daga cikin malaman da aka yi su masu ilimi da yawa a cikin wannan ƙarni ya rasu kusan shekaru 40 da suka wuce ya taɓa zama mufti mufti ne ba da fatawa da baki na ƙasar Tunisiya ya yi zamani da wani shugaban ƙasa da ake ce masa Bourguiba wanda ya nemi ya hana azumi a ƙasarsa ya ce saboda azumi na kawo rauni in aka yi azumi ana raunana in aka raunana ba za a iya aiki ba in ba a iya aiki ba to tattalin arziki kuma zai yi ƙasa so da ka ce duk ma'aikatan gwamnati su daina azumi aka yi mitin aka kira a Sheikh Muhammadu Tahir Ibn Ashur wanda za mu kama ganin sa yanzu muke kama ganin sa yanzu cewa shi zai fito ya jawabi a lokacin ya kai kusan shekaru 90 a duniya shi ne mufti aka yi mitin ya nemi ya gamsar da shugaban kasa shugaban kasa ya ce a shi dai abin da yake so a je a yi bayani a rediyo kuma Ibn Ashur zai je bayani shi ke nan Ibn Ashur ya zo yan jarida suka zagaye shi aka sa live mubashir aka sa kai tsaye a gidajen talabijin na ƙasar Tunisiya ya yi hamdala ya yi salati ga manzalin sa mai ce to shugaban ƙasa ya umarce ni ga abin da ya ce in yi ya faɗi duk abin da shi suka yi da shugaban ƙasa bayan ya gama sai ya ce haramun a kaina da wannan shekarun nawa in zo in turgude dokar Allah sai da kai duk abin da shugaban ƙasa ya faɗi ya ƙarya ne babban malami ne masanin hikimomin shari'a wannan tafsirin nasa tahqiq wa tanwir ya rubuta shi ne akan fitar da hikimomi na shari'ar musulunci a game da hukunce-hukunce kowane hukunci ne hikimar sa da Allah ya ce ai sallah to ne hikimar yin sallah haji ne hikimar yin azumi zakka ne take hikimar sa haji ne hikimar yin sa to shi ne nan sai yake ce mana a cikin wannan littafi at-tahrir wa tanwir dalilin da ya sa hikimar da ta sa Allah ta'ala ya ce za a karbi sheda kafirai ba shari'ar musulunci ta ce za a karbi sheda kafirai ba sai idan akwai lalura ku ji wannan da kyau inda man ra'a imalaha fi darura a wajen ba malaman da suke ganin cewa za a kira kafiran su zama shedu inda lalura ai mun fadi cewa al-imamu Abu Hanifa Malik Ash-Shafi'i su sun tafi akan cewa ra'ayi ko kwata-kwata ba za a tsaye da kafiri ya zama sheda ba to shine shi a wajen malaman da suke ganin za a iya tsaye da kafirai su zama shedin a halin lalura to ne yasa haka anna qabul ash-shahadati tazkiyatun karɓar sheda kana cewa mutum mutumin kirki ne duk wanda ka karɓi sheda ta kace mutumin kirki ne kuma duk wanda ka karɓi sheda ta ka yarda da shi ka yarda cewa ranar lahira ma za ka iya zama kai ma shedarsa da wannan ne malamai suka yi tafsirin ka'ida suka ce al-intikhabu shahadatu zaɓe sheda duk wanda ka zaɓe shi ka je ka buga masa ƙuri'a ka ce kana masa sheda to kai dana na gobe ya mama ka masa sheda cewa ya shiga aljanna daga nan sai ku ƙara ta bayani wannan ita ce ka'idar da malamai suka fitar tana da muhimmanci sosai mu daina wasa da ita a rayuwa sheda da kake badawa ko karanta in ka karɓi sheda wani ka tsarkake shi idan wani ya je maka sheda ka tsarkake shi so da haka akwai canjin tsarkakewa a tsakanin mai sheda da kuma wanda ake karɓar shedar sa wanda zai ma wani da wanda ake mawa in kama wani sheda ka tsarkake shi in kai ma wani ya karɓi sheda ka ya tsarkake ka wa ta'dilun kuma kana cewa wani adili ne lishahid ga shi wanda ake ma sheda wanda yake sheda wa tarfi'un li miqdarihi sannan duk wanda ka karɓi sheda sa ka dauka kamar matsayin sa shi yasa aka je kotu aka ce ba za a karɓi sheda ka ba to shi kenan ka tashi aiki a gari ka tashi aiki a gari magabata hatta sheda yanzu a kasar Saudi Arabia ganin wata a kotu ake zuwa amsa idan yanzu mutum ya ga wata sai ya je kotu ya je kotun da ya fi kusa da shi sai ya je a ce ya ga wata zai ce ya ga wata a kotu za a ba kotuna a buɗe da yamma kwanan da za a duba wata sai mutum ya je kotu kotun da ya fi kusa da shi sai ya je ya rubuta a tsaye da shi alƙali ya mashi ya rantsar da shi a yadda a ce sai musulmi ne a ce ya faɗi kalmar shahada ya ce ya yadda manzon Allah sama manzon Allah ne a masa wasu tambayoyi a gane cewa ba sha biyu da rabi bane shi daidai yake shi kenan sai a rubuta shaidar shi da haka suke hahadawa a sanar da ganin wata to mu ba ko tuna abin da ake yayi kama da wannan ka je wajen mai anguwa kuma ya tattara ya tafi wajen dagaci dagaci ya tattara ya je wajen hakimi hakimi kuma ya tafi wajen sarki babba shi kuma ya tattara ya kai ma sarkin musulmi sai kama da shi duk kusan abu ɗaya ne shaida kake badawa to ka je ka ce ka gani a ci baya da ba a ce ba ka gani ba ba a halayen mutum ne aka ce ka yarda da su ba mutum ya tashi aiki ka zo wajen wani ka ce masa don Allah kana neman aure kana son ya maka jagoranci ya je ya nema maka aure ya gabatar da kai sai gaskiya ba zan je ba sai saboda me Allah ga su malam ko saboda me alhaji ko saboda me ranka dade kai ne fa alayi ga abin da kake aikatawa ni ban ma taɓa ganin ka yi salatin jama'ati da kai ba ban taɓa ganin ka yi sallar jama'i da kai ba yaushe kake zuwa wani masallaci kake sallah sai ga mutum ya fara zazzare ido ko kuma ya ce jiya nan na ji ka a layi kana cewa kai ba ka jin kunyar uban kowa kai ba ka jin kunyar uban kowa ka tsaye da ni shaida sai ni ba zan maka shaida ba ka ga tashi aiki ko kuma ya ce to shi kenan zan je yana zuwa sai ce to wani ne tuho ne ya ce yana son yaka ya ce in zo in neman masa auren yaka in nema masa izini amma ba zan ɓoye maka ba tsakanin da Allah dan wiwi ne in ka ga za ka ba shi ka ga tashi aiki ai so da ka sheda na da muhimmanci a musulunci kada mu rika wasa da shedan nan ba kowa za a tafi shaida shi ba, sannan ko ba kowa ake tsaidawa shaida ba. Tana da muhimmanci. Ku ji fa Allah ya ce wa aqimu shahadata lillah, Allah ya danganta shaida zuwa gare shi. To shi ne Ibn Ashur ya ce in ka tafi shaidar mutum to ka daga matsayinsa. جعل خبره مقطعا للحقوق دوما انسان يا شهد الساء كما قال كما تاين تحكي تبادى وانا حكي بجهن وانا اعطاوين هذا هو رغم اي شيء يعني سيما كي من ترشي فما مو ينزل سنة الحبوة وانا انا ابوان اشي ايه شي شينا سيما كما يعيك تعبون بيجا داما طب قومي تن انسان شلالا تتشيني اما سيعنا اوري اباشي kuma suka yi makin kaga wanda zai je masa shaida a wurin kuma ya sani in bai sani ba abin ya boye a gaje shi zahiri ya aiki da shi wallahi kada a kama shi gile shi amma in ya sani ya boye to wannan yayi babban mummunan zinubi ka je ka bada shaida ƙarya ka san mutum ba mutumin kirki bane ka je ka bada shaida a kai cewa a matsayin mutumin kirki ne ba daidai bane musulunci ya hana wannan to shi yasa aka aje kafirai gefe guda in akwai wanda bai cancanta a karɓi shaida sai ai kafiri ne ai gara fata fi da kafir faqad kana ba'dul qubat min as-salaf yaqulu lish-shuhud wani alƙali daga cikin magabata ya kasance yana cewa shaidu idan aka kawo shaidu a kotun sa sai ya ce musu taqullaha fiha ya ku shaidu ku ji tsoron Allah a game da mu fa antumul qubat wa nahnu al-munassibun ku ne alƙalai shaidu magana ku nake aiki mu ga fatarwa kawai muke yi da alƙalancin alƙali yana aiki da shaidu ne abin da ya bayyana a gare shi shi yasa ai a wasu madhabobin suka ce la yakunu al-qadi shahida alƙali baya zama shaida misali alƙali ya zo wucewa a mota sa kawai sai ya ga ana dambe sai ya koma gefe ya kalla da ya koma gefe ya kallo ya tuka mota shi ya gaba ya zo kotun shi ya zauna kenan sai ga kara ta zo kan wannan fadan da ya gani ana yi a gari to kamar bai gani bane ba ruwan shi kowa ya tsaye da shaida wanda ya zo ya ce an cire mishi haƙori ya kawo shaidu wanda ya zo ya ce an cire mai ido ya kawo shaidu amma alƙali ba ruwan shi abin da ya faru shine suke cewa هل يحكم القاضي بعلمه قاعده فقهيه شن القاضي na hukunci da ilimin sa abin da ya gani ana yi a fili malamai da yawa suka tafi akan cewa la yahkumul qadi bi'ilmihi alqali ba zai hukunci da ilimin sa ba ya bari abin da shaidu suka yanke su tabbatar shi zai aiki da shi to kun ji magana ta tana da tsawo za mu ci gaba insha Allah ta'ala a darasi na gaba mu ji bayanin da yake akan hikimar da ta sa me yasa shari'ar musulunci ta ce za a karɓi shaidun shaida kafirai ba sai idan da lalura Allah ya ƙara gane da mu addinin sa Allah madaukakin sarki ya tsarkake mana zukatan mu Allah madaukakin sarki ya ƙara mana fahimta a cikin alqur'ani akwai neman taimako da aka ce ana yi na marayu so da haka sai mutane su ba da gudunmuwarsu Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa wai yana tambaya ne yana mafarki akan da ayoyin alqur'ani ko ne haka ko ne bai iya fasara mafarki ba amma dai in kana mafarki da ayoyin qur'ani shikenan sai ka gode ma Allah yanzu da ayoyin shi kake mafarki da su ai da damuwa kana kace ka fara riƙe qur'ani sosai kai ka karanta qur'ani sosai sosai ka riƙe qur'ani in kuma kana saka suka to ka riƙe alqur'ani sosai wannan shede wata shimfiɗa irin ta ummu sulay inna allaha la yastahi min alhaq yace malan ji an yi bayani akan ladabin tambaya da bayani akan tambayar da bata dace ba ina fatan waɗannan tambayoyin nawa ba za su ga cikin su ba to mu ji mana akwai sahabun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daya da ya zakke ma matarsa da rana a cikin watan azumi amma sai shi kadai aka umarta da ya yi kafara ba a umarci matar shi ba malam ne ce ce hikimar shari'a a cikin haka to malamai sun tattauna akan da ya sa a hadisin ba a ce ita ta yi ba wasu suka ce an fahimci cewa matsa mata yi a karaha ya matsa mata ne sadaka tun da matsa mata yayi ita ba hukunci a kanta suka ce shi yasa ba a ce ga hukuncin sa cin hadisin ba domin lafazin hadisin cewa yi waqa'atu 'ala al-mar'ati ma abka ma matata kaga ba ita tace ba ita ta jawo hankalin shi ba to shi yasa sai suka ce hadisi bai fadi ba to sai ahlul zahir suka ce tunda hadisi bai fadi hukuncin ta ba di yadda akai ko matsa mata ko ba matsa mata yayi ba ba azumi a kanta ita kadai zai shi kadai zai shawo halaci shi kadai zai ta farasa wasu kuma malaman suka ce a'a suka yi rabe suka raba bayani in matsa mata yayi ko sai aiki da zahirin wannan hadisin a matsayin cewa babu kafara a kanta shi kadai zai ta farasa idan ko ita ta jawo hankalinsa suka shirya har ya sadu da ita to dukkanin su aka kafara a kansu kuma wannan kaulin yace ai aiki da shi tambaya ta biyu ina ganin ita ce kaman ba ta shiga cikin ka'idar ba wai su wasu sunaye ne yake fadi wai ya halasta a kansu na ce muku dena tambaya game da sunaye na ba ku labarin safinatu ko safinatu da sakinatu da safinatu da safiya sunanta safinatu wani ya fassara mata yace wai sunanta kwalakwale jami'a kawai ta kama kuka an ce sunan ta kwalakwale ta ce ina nan ban sai an canza mata suna sunan da take ita yanzu da yau ba sunan ta safinatu ba sunan ta safiyatu so da kaba a fassara sunaye ku daina tambaya kan fassara sunaye akwai damuwa in ana fassara sunaye wanda ba a riga an sa musu sunayen ba to idan za a sa suna idan za a sa sunan ka zabo sunan sahabbai ka zabo sunayen annabawa sahabbai mata da maza sannan cikin magabata wanda suka yi rayuwa da annabawa akwai su ba Maryam mace akwai Maryam babu Asiya da Simun da Hamza da Simun Asiya ba Asiya ba bata suna ne mai kyau da sunan su da ka dawo cikin sahabbai matan annabi sallallahu alaihi wasallam sauran matan sahabbai akwai sunayen su amma tambaya game da sunaye in tubda lakum tasu'uku ai kun tuno fasara in tubda lakum ko ku manta ba in tubda lakum tasu'uku so da kada wani ya rika fasara sunaye ko a rika tambaya ai ta fasara sunaye sai ya jawo damuwa akwai wani dan uwa da yake ya shiga cikin wata damuwa dan Allah ɗan uwa su sa shi a cikin addu'a yace ya shiga wani hali na rashin lafiya da ba su shika yana hukun ɗan uwa musulmai su sa shi a cikin addu'a Allah madaukakin sarki ya yaye masa Allah ya yaye mana dukkan damuwar da take gabanmu babu wani musulmi da bai da wata damuwa to daga dukkan mu Allah ya yaye mana damuwarmu malam dan Allah kai tsokaci ga wasu bayin Allah sai ka ga imam yayi kabbara har ba amma sai fama suke da nafila to ba a sai nafila mutum ya shigo masallaci ya ga an tsaya da sallah idza uqimatis salatu fala salata illa al-mafrudata idan aka tsaya da sallah to kada wani ya tafi wata sallah sai idan farilla malaman malikiya suka ce idan ya riga ya kai raka'a daya yi ruku'u a raka'a farko to ya karasa amma idan bai kai raka'a daya ba bai yi ruku'u ba to ya kwance wannan sallar tasa domin ya samu kabbar harama tare da ni ba so da kaza Allah mutane su rika tsaya waɗannan farillai su aka fi son kai idan mutum ya tsaya farilla to daga nan kuma sai ya tsara da nafila mun gane yanzu dan da ba a haife shi ba ta hanyar aure ba shi da gado mala a taimake ni da hujjoji dan Allah abokina ma to ban gane ki ko wani abin nan dai dan da aka haife shi ba ta hanyar aure ba malamai suna da maganganu guda biyu a game da zai yi gado ko ba zai yi gado ba a malikiya ba zai yi gado ba da wasu mazhabobin amma akwai malaman da suke ganin zai iya gado in baban ya yarda da shi kafin ya rasu ya ce eh yayi da ɗan shi ne amma ko da ba ta hanyar aure aka same shi ba suka ce zai iya gado amma dai wannan mazhab ba aiki da ita a ƙasar mu ko na baka ni a babi na ilimi in aka je kotu za a warware ko kun kaba a gida idan wani ya ce bai dure sai kotu cikin magada alƙalanmu za su warware saboda suna aiki ne da mazhabin malikiya cewa ɗan zina baya gado shine ishlaka rizqun waye zayo azzina so daga dan zina yana azina daga cikin mawani ul irs ina san abin da ke hana gado Allah shi kyauta Allah kada ya sa haka ta faru da fatan Allah ya kara wa malan lafiya da kwanciyar hankali bayan haka malan duk Allah muna neman addu'ar ku domin muna cikin wani wata jarabawa da Allah ya dauro mana muna neman mafita da ubangiji ya biya mana bukatun mu amin to duka da yin wannan ne Allah ya yi mana da kake da amma mu riƙa karanta alqur'ani ɗan uwa kuma mu riƙa karanta dokokin Allah daga cikin abin da ke kawo damuwa a farko akwai kin buduka Allah da watsi da karatun alqur'ani sai mutum yana fama da talauci amma tarawihin nan ba zai tsayaye ba kai tarawihin nan din an yi sujjada ka faɗan ma Allah damuwarka ta wata ɗaya sur amma da ka ga mutum yana fama da cikin talauci zai samu komai ba duniya yana fama da damuwa kala-kala amma za a sallama sallan an yi sa'a kamar ta'abi ta isha'i ko ne yaje yake ci har sallar isha'i tai ba bai zo ba masu kudi ne yake tattara musu abinci kala 20 a tebur sitaci inda za ka karfe 10 ba a tada tarawih ba su ba ruwan su amma kai kana fama da talauci kana fama da damuwa amma ba za ka ga mutum ya tsara dokokin Allah ba wannan akwai bala'i a ciki idan Allah ya jarrabe ka yana haska maka hanya ne cewa ka canza hanyar da kake bi kuma za ka ga mutane ba sa bi mutum ga fama da talauci ga damuwa kai amma bai rike dokokin Ubangiji ba ibada ba ya yi da haka ba kun kana Allah madaukakin sarki Allah zai sanya maka imani Allah da bin dokokin Allah na kawo sa'adatul aish yana kawo ka ji dadin rayuwa mai kyau malaman da duk suka yi rubutu akan abin da ke kawo zaman lafiya a duniya har waɗanda ba musulmai ba akwai wani professor a America da ya rubuta wani littafin sa an fassara shi da larabci da ilqa' wa da'il haya ita ka rabu da damuwa ka fara sabuwar rayuwa fatan littafi ya rubuta ba musulmi bane shi kirista ne amma cikin abin da ya kawo na farko ya ce bin dokokin Allah Al-Sheikh Al-Sa'idi da muka karanta a dalar sabazu lokacin yana da rai aka ɗauko wannan littafin aka kawo masa bayan an fassara shi zuwa larabci da ya karanta littafin daga farko har zuwa ƙarshe sai ce ya Allah ka sa mai littafin nan ya musulunta ya ce da abin da ya faɗi gaskiya ne shi ne shi ma sai ya rubuta littafin sa ɗan ƙarami in ka ɗauki wannan ƙaramin littafin nasa Al-Wasa'il Mufida lil Hayati As-Sa'ida ya kawo wasu hanyoyi guda 21 da mutum ke samun rayuwa mai daɗi a duniya ku kusan duk abubuwan ya ciro shi ne a cikin wancan littafin na da'il qalaqa wa da'il haya ku kaga shi ne wannan sannan ɗaya daga cikin malaman wannan zamanin ya ne da ransa Sheikh Aidul Qarni hafizahullahu ta'ala shi ma Allah da littafin sa da ya rubuta akan wannan babu malamai sun yi rubuce saboda yau Abdul Ka'aba da ciwon damuwa ya ma mutane yawa sun kaji kasashen turai ga su nan duk abin da ake da shi na rayuwa suna da shi amma kawai suka ga wani ya mallaki pound sterling na ingila miliyan kaza amma ƙarshe sai ya rubuta wasiƙa ya kashe kanshi me ya ja mishi wannan babu imani babu bin Allah kai kuma kana da ɗan abin da Allah ya baka ɗan kaɗan amma in ka tsara dokokin Allah shi Allah ya baka sa'adatul aish ka samu rayuwa mai daɗi mutanen gari ma sai su kalle ka su zata a ganna wasu miliyoyi ne a ganka tas amma wallahi bin Allah ne bin Allah ne wasu duk da kake ganin fuskokinsu na sheki ba su cikin damuwa wallahi tsara dokokin Allah ne da yawan roƙon Allah ka riƙe zikiri ka riƙe roƙon Allah kai ka karatun Qur'ani kai abin dokokin Allah Allah zai yaye maka damuwarka azumin nan ya zo ga dokokin Ubangiji yi azumin gaske ba azumin yunwa ba azumin kishirwa ba azumin gulma ka yi gulma ka kama bakinka daga gulma ka kama bakinka daga cin haram ka tsara dokokin Ubangiji dai dai gwagwado duk ibadun da kake yin su a cikin watan Ramadan din da kare su da kake tarawihi ta guje maka ka rasa tarawihi ka rasa sallar asubahi ka rasa dukkan salloli ka gani kuma ka daga hannu kana addu'a kana cewa ya Allah ka yaye min damuwan nan da nake ciki wallahi Allah sai ya yaye maka amma ba a yi ga damuwa kala kala, damuwa ta gabas, damuwa ta yamma, damuwa ta kudu, ta arewa, ta ko ina, ta kasa, ta kasa. To amma za ka ga mutum ko bai koma ga Allah ba, mu koma ga Allah ɗan uwa. Fasirru ila Allah, fasirru ila Allah, mu buga ga baki ko mu koma zuwa ga Allah. Al-Qalmuni ya rubuta littafi akan wannan, ya sa masuna fasirru ila Allah, sai a koma wajen Allah ta hanyar tuba, istighfari, yawan ambaton Allah, karatun Al-Qur'ani, tsara dokokin Allah madaukakin sarki. Da wannan ne Allah zai sa damuwar mu ta zama takawa. Amma in ba wanda muka yi ba, ba abin da ke bada damuwa, ba abin da ke yaye damuwa. An ga labarin wani mutum ne wai yana da hawan jini, ciwon hawan jini ya dame shi, wai ya je wajen likita, likita ya tambaye shi wai ne yake ba shi farin ciki a rayuwar shi, ya rike shi, sai ya ce ma likita wai kallon rectum. Kajuwawa wawa, wai rectum ne zai ba shi natsuwa. Yanzu ai dole ya zama yana da rashin da wasu ake ruwa ba, dole ya zama yana da fati ko ya dau wanda yake so a dauke shi a kada shi, zai ji dadi? In bai ji dadi ba, mai zuciyar shi za ta yi, za ta buga. Kajiwawa, ka dawo ka rika Qur'ani, ka rika karanta Al-Qur'ani mai girma. Wallahi duk damuwar ka sai ta yaye. Allah ya yaye mana damuwar mu gabaki ɗayan mu. Allah madaukakin sarki ya sa mana farin ciki a duniya da lahira. Allah madaukakin sarki ya ba mu ƙarfin zuciya da natsuwar ka. Allah ya kwantar da hankalin mu. Allah ya shokar da alkhairi a cikin ƙasar mu. Shuwagabannin mu Allah ya musu jagoranci, Allah ya taimake su. Allah ya ba su ikon soke nauyin da ke kan su. Mu kuma Allah ya ba mu ikon yi musu biyayya da addu'a. Wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.